Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faris Sanyina da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 27 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanun labarai.
Wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar Libya tun daga tsakar dare har zuwa safiyar yau Asabar, inda bangarori masu yaki da juna suka yi ta musayar wuta, hannu kuma aka ji karar fashewar bom waɗanda suka karaɗe birnin. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da wani harin jirgin sama da ya daki wani wajen wasan yara da ke tsakiyar Tigray na kasar Habasha, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta Zaporizhia na ci gaba da kasancewa cikin hatsari.
To, kanun labaran kenan. To, baya ga bayyana yadda harshen Hausa ya yi tasiri har ma a waƙoƙin sojojin ƙasar Ghana, wani bayani kuma tsohon shugaban ƙasar ya yi a bikin ranar zagayowar ranar Hausa ta duniya da ya burge Hausawa?
Cewa ashe kasar nan bata ma samu yancin kai ba sai tare da Hausawa.
Idan mun leka jamhuriyar Niger kuma, za a ji yadda har yanzu ake bautar da dan adam, ake kuma kuntata ma bayan. Sannan za a ji wani al'amari mai kama da dawowar rushe-rushe a Abuja. Kamar kowane yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin Ada wa Lafiya, wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma labaran duniyar. Wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar Libya tun daga tsakar dare har zuwa safiyar yau Asabar, inda bangarori masu yaki da juna suka yi ta musayar wuta, kana kuma karar fashewar bom mai suka karaɗe birnin. Shaidun gani da ido sun ce an yi aron gamar ne a tsakiyar birnin Tripoli, a yayin da ake ci gaba da takaddamar siyasa kan iko da gwamnatin Libya, wanda ya sanadiyar kungiyoyin mayaka suka ci gaba da tattaruwa a zagayen babban birnin kasar a 'yan makonnin nan. Hotuna da bidiyon da aka yada a kafafen sadarwa na intanet, waɗanda kamfanin dillancin labarai na Reuters bai iya tantancewa ba, sun nuna motocin soji suna ta gudu kan tituna, mayaka na ta faman harbi, a yayin da jama'ar gari kuma suke gogarin gudun tsira daga harbe-harben. Wannan mummunan al'amari ne, ni da iyalina ba mu iya runtsawa ba saboda yakin. Karar ta yi yawa kuma da tsoratarwa, in ji Abdul Menam Saleh, wani mazauni tsakiyar birnin Tripoli. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a yau Asabar ta yi Allah wadai da wani harin jirgin sama, wanda ya daki wani wajen wasan yara da ke yankin Tigray na kasar Habasha, wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu ciki har da yara biyu. Harin na jiya Juma'a a Mekele, babban birnin Tigray, ya zo ne 'yan kwanaki bayan barkewar wani fada a kudancin iyakar kasar tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye, wanda ya kai ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon shekaru biyar. Babbar daraktar hukumar ta UNICEF Catherine Russell ta fada a shafinta na Twitter cewa UNICEF ta yi Allah wadai da kakkausar murya kan harin na sama da ya daki wurin wasan na yara, wanda ya kashe yara da dama ya kuma jikkata wasu. Jam'iyyar kwato 'yancin jama'ar Tigray ta TPLF da ke rike da iko a arewacin yankin ta ce harin na sama ya rurrusa lambun na wasan yara, kana kuma ya daki wata unguwa da jama'a suke, to amma kuma gwamnati ta musanta wannan da'awar. Addis Ababa ta ce ta auna sansanonin soja ne kawai, kana kuma ta zargi TPLF da kitsa mutuwar farar hula. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta Zaporizhia na ci gaba da kasancewa cikin hatsari, bayan da tashar ta dawo aikin samar da wutar lantarki ga Ukraine bayan da ta yanke a kwanakin baya. A cikin jawabinsa na yau da kullum, Zelensky ya ce duk wani mataki na Rasha da zai iya kawo rufe kafofin tashar zai iya sake kusantar da ita daga samun wani bala'i. Kamfanin nukiliya na Enagotom ya faɗa a jiya Juma'a cewa ɗaya daga cikin kafofin tashar shida yana haɗe ne da wutar lantarkin Ukraine. an yanke kafar daga wutar lantarki karon farko a tarihi a ranar Alhamis bayan da wata gobara ta lalata layin lantarkin a cewar Kiev.
An jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar Ghana. A ci gaba da kawo muku rahotanni kan ranar Hausa ta duniya da makon Hausa da aka fara jiya Juma'a. Idris Abdullah ya hada mana rahoto kan yadda ta kaya a bukin zagayowar ranar Hausa ta duniya, inda ya fara da jawabin tsohon shugaban Ghana John Dramani Mahama wanda ya jaddada tasirin harshen Hausa, ya kuma ci gaba da cewa
Gold Coast Constabulary was Hausa, and so if you remember when they were marching, they had this song, Yai Wawa, Yai Wawa, Sergeant Major, Yai Wawa, Kukoresi, Yai Wawa, Yai Wawa.
Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama kenan yayin da yake jawabi a taron bikin ranar Hausa ta duniya wanda aka gudanar a harabar majalisar dokokin Ghana dake birnin Accra. Yana bayanin harshen Hausa da dakarun soji ke amfani da shi a lokacin Gold Coast kafin Ghana ta samu John Mahama ya kara da cewa
the people of Hausa descent have contributed significantly to the cause of our dear nation.
Al'ummar Hausawa sun ba da gudunmawa kwarai wajen ci gaban kasar mu tun daga lokacin da aka fara shiri har zuwa lokacin haihuwar kasar mu Ghana. Hausawa sun taka rawar gani mana misaltuwa a yakin neman yancin kasar Ghana. Bukin ranar Hausa ta duniya na burin hada kan al'ummar Hausawa a duk inda suke a fadin duniya tare da yada al'adun gargajiyarta. Bukin wannan rana a birnin Accra ya tabbatar da hakan domin an baje kolin al'adun Malam Bahaushe, inda 'yan tauri da masu rawan ƙorosu da mahaya dawakai suka ƙayatar da filin taron. Wasu daga cikin sarakunan da suka halarci wajen sun bayyana ra'ayinsu game da bikin wannan shekarar.
Sunana Muhammad A, kuma ni ne president na hadin kan wasu wasan duniya baki daya. Wannan biki shekarar nan gaskiya ya yi kyau sosai. Wanda ka sani al'ummar Hausa muna neman hadin kai. Wannan ranar Hausa yana kawo mana danko zumunci da hadin kai.
Sarkin Anya kuma jami'in hulɗa da jama'a na majalisar sarakunan zango na ƙasa Alhaji Jibril Sisi.
Wanda ya fi kayatar da ni na kuma ji daɗi shine maganar tsohon shugaban ƙasa ya nuna wa Hausawa matsayinsu da kuma waɗanda ba su sani ba, ya nuna musu muhimmancin Malam Bahaushe, tarihin Malam Bahaushe, cewa ashe ƙasar nan ba ta ma samu ƴancin kai ba sai tare da Hausawa, kuma irin rawar da a zo a gani da Hausawa suka taka ga samun ƴancin kai, to za a ishi Bahaushe ya sake kansa a cikin wannan ƙasa ta Ghana, ya sake jikinsa kamar ragawa.
Magajiyar sarkin Hausawan Nima Hajiya Azumi Ibrahim.
Taro ya yi kyau, mun kuma samu kara sosai ga Ankarawan, ga kabiru ba wanda bai so ba, alhamdulillah. Kuma former president mu ya mana wani magana ya ce kayuwa tonin kakanninmu da suka zo suka yi yaki Ghana, su suka kawo nan wakokin Hausa suka zo suka sa Ghana, shi yasa Hausa a Ghana ba wasa bane.
Tsohon shugaban kasa John Mahama bai kammala jawabinsa ba sai da ya dan taba Hausawa.
Jama'a kamun dai in zauna, kun sani Gonjawa da Hausawa akwai wasa tsakanin kemu, saboda Hausawa suka zo first community da suka zo suka zauna shine Salaga, sai akwai Gonjawa kuma wurin. Gonjawa na da imamai, suna da Muslims da ake kira sakari ko abukanin wasa mu kar tashin hankali ya zo cikin wani imam ya fito Nigeria ya zo Hausa, sai an ce buban imam ya zo, don shi imam Gonjan wanda ke duba masallacin ya ce an ce wani buban imam ya zo, to shi dai na ba shi hanya shi ya yi sallah, sai aka cira imam Bahaushe wato zo ka ci gaba mu yi sallah. Wallahi sai ya yi sallan ga kowa ya ji dadi, kana kokari mun ji dadi sallan ka, ai kun sa ma bayin alwalaba tukuna.
Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To gaida Idris, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Cuba ta buƙaci Amurka da taimaka wajen koma gina tashar adana mai bayan wata mummunar gobara da ta lalata tashar. wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane 16. Ma'aikatar harkokin wajen Cuba ta faɗa a jiya Juma'a cewa ƙwararru daga Cuba da hukumar kare muhalli ta Amurka sun tattauna ta intanet domin zakulo hanyoyin haɗin gwiwa da aiki tare domin gyara wuraren da gobarar ta fi shafuwa a tashar wadda ke tashar jiragen ruwan Matanzas da ke yankin Cuba. Ma'aikatar ta bayyana tattaunawar a zaman ta ƙwararru kuma mai amfani. Kada ta ce tawagar ƙasar Cuba ta nemi bahasi kan hanyoyi na zamani da hukumar ta kare muhalli da kamfanonin mai suka yi amfani da su domin magance irin wannan iftila'in. Kasar Japan ta bude wani taron haɓaka kasuwanci da saka jari na nahiyar Afrika a Tunisia a yau Asabar. Tana neman samun tasiri irin na abokiyar adawar ta kasar China wadda tattalin arzikinta ya sami gindin zama a nahiyar. An gudanar da taron ne a daidai lokacin mawuyacin halin da annobar coronavirus da kuma yakin Rasha da Ukraine ya haifar ga duniya a cewar ma'aikatar harkokin wajen Japan. Ana sa ran wasu shugabannin kasashe su halarci taron a Tunis babban birnin kasar.
To abe da Murtala Sanginna da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa, inda har yanzu ake samun masu bautar da ɗan adam wani sa'in ma cikin tsanani da rashin tausayawa. Suleiman Barma, gare ka.
Lura da yadda sha'anin bauta ke zama tamkar irin cutar da ake yi wa magani kai yana ƙaba, yasa ƙungiyoyin yaƙi da bauta a Nijar suka shiga yunƙurin sake jan ɗamara domin tunkarar wannan al'amari da ya saɓawa alƙawalan da mahukuntan ƙasar suka ɗauka ta hanyar yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai haramta ɗabi'ar bautar da ɗan adam. Malam Wela Igles, ɗaya daga cikin fitattun jami'an yaƙi da bauta a Nijar, ya nuna takaicinsa akan halin da ake ciki a yau a wannan ƙasa.
Ba a daɗe ba cikin watan da ya mutu nan ƙasar Kaita an ka samu wata mace mijinta ya zamba babu. Me ya kamata yi? Idda ko? To billahi lazirar da ya mutu ran uku kwana na uku ubangijinta ya zura kuma guda biyu an ka ɗauke da ita da kayanta an ka ce ba ta idda ta ta yi bauta. Cikin ƙasar musulmi ana haka nan. Aiko ka san dan adam ya adam ce ko? Aiko ya kamata a ce duk inda mace take inda mijinta ya rasu a tausaya mata ta yi iddan nan. To nan tsananin bauta an hana ta idda kuma cikin kaita akwai iko.
Sha'anin bauta a Nijar wata matsala ce da girmanta ya danganta daga wannan yanki zuwa wancan, haka kuma daga wannan kabila zuwa wancan, kamar yadda magatakardan kungiyar Timidiriya Ali Buzu ya bayyana.
Babu kabilar da babu haraka bauta ce, Salman bauta iri-iri ne. In ka ɗauka cikin buzaye akwai, cikin hillani akwai, cikin zabarmawa akwai, cikin larabawa akwai, cikin tubawa akwai, cikin hausawa akwai, cikin bare-bari ma akwai. Zan baka misali guda, anan yamai kun sha zuwa waje aure, bincike da ake ba a bincike a gani mutum kwarai ne ko bincike ne ake a gani in bai da halaka da bauta, in bai gado bauta ba. Na biyu kana gani ko cikin biki ko cikin mine kaga mutane da ganga da mine ne suna ci a su bayu ne da Kano suke hudi su bayu ne su bayin wanne saboda mi saboda samu wani abu a gare.
Rashin buga doka akan waɗanda ke fatali da dokokin da duniya ta yi tanadi akan maganar bauta ita ce matsalar da ke mai da hannun agogo baya a wannan fanni a Nijar.
Waɗanda ke hana ma ruwa gudu, wanda ke hana ma kokuwa ta yi nasara. Na farko shi ne gwamnati da kanshi. Na biyu intellectual kin Niger ɗan boko. Na uku sarakai na gargajiya. Waɗanga gungunan ga uku tanki ba su ba da haɗin kai an ka dibi gaskiya. Bismillahi ba za a ce wa wannan matsa.
Jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da suka yi ƙaurin suna a duniya akan maganar bautar da ɗan adam. Wannan yasa shugabar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sha'anin kare haƙƙin ɗan adam ta yi rangadi a wannan ƙasa a shekarar 2014 wacce a ƙarshe ta shawarci ɓangarori su haɗa kai domin tunkarar wannan ƙalubale. Sabili kenan a baya-bayan nan ƙungiyoyin yaƙi da bauta suka kafa kwamitin haɗin gwiwa mai ƙunshe da jami'an hukuma da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa a matsayin wani matakin sake jan ɗamarar yaƙi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman, daga Nijar kuma bari mu kaɗa Najeriya, inda ake ganin wasu al'amura a birnin tarayya Abuja masu kama da dawowar rushe-rushe da hukumomi ke cewa na kare fasali da kuma kyan birnin ne, wanda kuma jama'a ke ƙorafe-ƙorafe a kai. Shamsi Hamza Ibrahim, gare ki.
Wannan mataki na rushe-rushen gidaje da shaguna da sauran gine-ginen da hukumar kula da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ke ci gaba da yi a yanzu ya shafi unguwanni da dama a ciki har da wajen birnin, inda a yan kwanakin nan hukumar ta sanar da rushe sama da gine-gine 400 a kokarinta na tsaftace birnin tare da kawar da bata gari da ke samun mafaka a wurare da aka gina ba bisa ka'ida ba. To sai dai al'umman yankin unguwar Durumi ta uku da lamarin ya shafa sun koka akan rashin sanar da su kafin daukar matakin sa muhallin su, wanda a dalilin hakan aka samu asarar rai tare da jikkata da dama. Gade ta bakin Jibrin Hassan, wani mazaunin unguwar Durumi ta uku.
Tunda muke zaune a unguwar nan da zan ce a nan ne aure, nan ne aifi yaya na uku. So muna zaune da safe karfe 9 na safe sai muka ga motoci sun shigo mana unguwa, kawai ba abin da suka mana sai suka fara rurrushe gidaje. Mun yi kokarin mu da muke mazaunan unguwar mu ji menene cikakken bayanin su. Kadan akwai batoci, akwai kasuwa da aka yi batoci, shin batoci ne suka rusha koko gidaje ne? Sai muka ga niyan su sun zo gabaki ɗaya ne da gidaje. To akai kokarin da aka samu su daga ciki suka kokarin ma masu rusa din magana sun rusa wasu gidaje da dan dama daga ciki. Gaskiya kuma sun samu asara, kuma har yanzu hankalinmu ba a kwance yake ba.
An ce an yi asarar rai da jikkata wasu da dama, ina gaskiya wannan labari?
Wannan maganan tabbas a gaban mu suka harba mu yaro guda ɗaya, an yi asarar rai ɗaya, kuma akwai wanda aka jijo ciwo wanda halin yanzu suna kwance a garin asibiti.
Ita ma Grace Bala ta yi kari da cewa
gaskiya ba mu ji daɗi ba. To ba mu san abu da gwamnati za su yi mana, mu kai kuka daga wurin gwamnati su ji roƙo mu ko za su yi mana wani abu, don ba mu san wurin da za mu ba don ainihin garin mu kenan, ba mu da wani gurin da za mu tafi kuma ba. Inda za a yi mana shirye-shirye sannan a numa mamu wurin da za a kai mu, sai mu san an riga kai mu an sai tudun mu, in ba mu tafi ne ba sai mu san an riga ba mu gurin zama ba mu tafi ba.
Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta shiga lamarin, inda ta ce aikata hakan ya wuce gona da iri kuma tamkar take haƙƙin bil'adama ne. Malam Aminu Hayatu, jami'in hukumar, ga abin da yake cewa
rusa waɗannan wurare idan bisa ka'ida ne babu wani abu wanda zai ce wani abu, amma ya saba ma ka'ida. Idan mutane sun fi shekara 50 suna zaune a wuri, to sun zama ƴan ƙasa. Sannan idan har ya zamana akwai wajibcin za a yi wani abu don amfanin al'umma gaba daya ba nasu su kadai ba, to za a samar musu da wani wuri wanda za a motsa su a kai su. Wannan wurin kuma ba wai za a je a jibge su bane, zai zamana ya dace da duka tsare-tsaren da kasa da dokokin kasa da kasa suka tanazar na maganan lafiya da samar da wuraren karatun su da zama mai kyau da sauran abubuwa na rayuwa. To su ba ma wannan ne ma tukuna ake magana ba, a'a sun zo sun fara rushe-rushe. To a ka'ida shine sun take haƙin waɗannan mutane da suke zaune a wannan wuri, saboda kuma da yawansu suna cewa su kawai sun tashi ne sun waye gari ba su san za a yi ba.
Wannan aiki dai ya jefa dubban mutane cikin rudani da tashin hankali tare da rashin tabbaci akan makomarsu. Da zuwa hada wannan rahoto mun yi kokarin jin ta bakin ita hukumar kula da birnin na Abuja, amma haƙanmu bata cima ruwa ba. Sai dai a baya-bayan nan birnin yayi ta fama da matsalar tsaro ta kowane fanni, musamman na 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane, dalilin da ya sa tilastawa gwamnati daukar wasu matakai da alatilas ke shafar rayuwar al'umma. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Makonni biyu da suka wuce mun fara kawo muku wata muhawara da wakilinmu a birnin Yamai Sulemi Muni Barma ya shirya mana a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin, akan yadda talaka ke shan wahala sakamakon matakan da gwamnati ta ɗauka na ƙarin kuɗin diesel da ya sanadiyar ƙarin kuɗin mota a ƙasar. To yanzu bari in haɗa ku da Sulemi Muni Barma ya ci gaba da wannan tattaunawar.
Kenan dole ne sai ya koma gida, dole kuma akwai biki, akwai mutuwa, akwai abubuwa da yawa waɗanda suke iya sa tilas ka shirya baka shirya ba sai ka tayi.
Zakari, kamar akwai alamar rarrabuwar kawuna tsakanin kungiyoyin direbobi na jigila da masu dakon kaya, saboda tuni wasu suka bayyana cewa za su shiga yajin aiki na kwana guda. Alhali a ɗaya bangare akwai waɗanda aka cin mai yarjejeniya da su akan sun amince ba za su yajin aiki ba kuma ba za su yi karin kuɗin mota ba, yayin da ita ma gwamnatin ta ɗauki wasu alƙawla na inganta sha'anin aiki na su.
Kware kuwa an samu rarrabo kawuna idan ka diba yadda ƙungiyoyin waɗansu sun ce sun yadda an yi yarjejeniya, waɗansu kuma sun ce ba su yarda an mutu da wannan yarjejeniya ba. To waɗanda suka ce ba su lalumanta ba suna nan akan bakansu ne cewa dole ne wato a rage farashin wannan man gazo da aka yi, domin su kansu sun bayyana cewa wannan zai kawo nakasu ga harkar wato sana'arsu ta sifiri, sannan kuma duk nauyin da gwamnati ta dora musu su kuma za su yi ƙari ne akan wato kudaden da suke caza fasinjoji a baya. Kenan kaga in dai haka ne su ma suna buƙatar wato a kawo gyara din kamar yadda suke kokoba. To ina fatan kila ita gwamnatin ta saurare su kuma ta dibo wannan koke-koken su saboda a gyara, tunda kaga tun yanzu tun tafiya tun ba a tafiya ba ta nisa ba an fara samun rarrabo kano tsakanin su kungiyoyin da ke kula da sha'anin sifiri da kuma wani bangare na su kuma wanda ke kula da sha'anin safarin. Kenan kaga har abubuwan da duk yadda za a yi da ya kamata a ce a kawo a zauna su kan teburi a diba wannan rejejeniya da aka yi da wani bangare na su kungiyoyin da kuma wayannan kungiyoyin da ke ikirarin cewa su ba su lamunta da wannan rejejeniyar ba.
Akwai yiwuwar kenan watakila nan gaba a samu tsayawar al'amura cika a fannin sufuri.
Ba mamaki a kai ga wannan matakin. To ba mu fatan a kai ga wannan matakin gwamnati ta diba lamarin saboda duk ayi ta a kare dai kamar yadda muka ce akan talaka ne za ta kare.
Shin a yau ina mafitar wannan yanayi da aka shiga?
To wannan matsala ita ce gwamnati, tunda ita ta zo ta kawon ga abu kuma ita ce wadda ya kamata a ce ta bi abin sau da kafa. Kenan bai kamata ba a ce yau, tunda ita da ta ce ai gwamnati ta ce da ta yi ba ta yi bane don ta cutar matalaka kuma za ta sa ido ta ce. To ina ne sa idon yake? Wanga shine a sa idon tun ba da fara kwana da fara an gaje. Kenan bai kamata ba, ya kamata a ce gwamnati in tana tashi da kwana ta tashi da kwana. Idan kuma za su bari ɗan kasuwanmu su yi da daddake mu, to shi kenan babu matsala. Mun san gwamnatin mu ta ba da goyon baya domin ɗan kasuwanmu su yi da tattake mu.
A ƙarshe ta ina kake ganin zaɓin lowa wannan al'amari?
Hanya ɗaya ce ita shine gwamnati kamar yadda ta ce ta tattauna da su wakilan 'yan kasuwa da kuma sauran masu harkokin kungiyoyi na sifiri, shine ta ƙara jan hankalinsu akan wannan ƙarin da suka yi. Ni na yi tunanin ma radda aka ce an cimma rejejeniya sun ma janye ƙarin da suka yi na 300 akan harkar sifiri, ashe ƙarin yana nan yadda yake ba wanda ya janye. Kuma kaga a sannu dukkan ɓangarorin da yake kula da sha'anin sifiri kowa yana amfani da wannan damar yana ƙara kuɗaɗe, hatta ma waɗanda ma kayayyakin da ake ɗauka ba shahi wannan harkar man diesel din ba, kowa na amfani da wannan dama yana yin ƙari akan abin da yake sayarwa. Kenan lokaci yayi ko kuma muna ƙara jin hankalin gwamnati da ta yi kokari ta ga ta takawa waɗannan bangarorin birki na a tsaye da wannan ƙare-ƙaren da mutane ke yi gaba gadi haka nan ba tare da yin wani lissafi ba, kun kuwa tare da sanin ita ma'aikatar minista da ke kula da sha'anin kasuwanci ba, saboda idan abu ya ci gaba to ba a san yadda rayuwar talaka za ta kasance ba a nan gaba.
Ba ma'aikatar sufuri ke kula da harkokin zirga-zirga ba?
To amma dai kowane ne da cikin su ya kamata a ce sun diba wannan lamarin an tsawata, domin kaga shi shugaban kasa ya sabke nashi ya dora musu ya ce su da ke kula da wannan bangaren su yi kokari su ga sun sa ido komai ya daidaita, saboda kan talakawa wato a ƙara mace su dangance da wannan halin ma da suke ciki na ƙarancin kuɗi a hannunsu.
Nan ne kuma za mu sauke labulen shirin na wannan mako har sai sabon mako idan Allah ya kai mu, ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakin namu da wakilinmu Sulaiman Muni Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba, kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Yau filin zai fara ne da sakon Salimu Lange-Lange a wuri mai cewa muna marhaban da zagayowar ranar Hausa ta duniya, ganin cewa harshe ne da muke alfahari da shi, kuma harshe ne mai tagomashi kasancewar yadda yake samun karbuwa da bunƙasa a cikin duniya. Da fatan Allah ya ƙara ɗaukaka harshen. Sako na biye na Shehu Adamu Rijau ne mai cewa Hausa ba dabo ba, Hausa rigar siliki. Hakika muna matukar murna bisa zagayowar ranar Hausa ta duniya. Fata da burinmu shine harshen Hausa ya zamo gagara gasa a dukkan fadin duniya. Allah ya sa haka amin. Sako na biye na haɗin gwiwa ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir da Alhaji Birra Dada Galadiman Kukuri da Abubakar Kawo Girgir jihar Yoruba Najeriya. Masu cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Yau jihar mu ta Yobe ke cika shekaru 31 da kirkirota. A gaskiya alhamdulillahi mun samu ci gaba a cikin waɗannan shekaru 30 a fannin ilimi, ba da ruwan sha, gina hanyoyin kwalta da kuma kiwon lafiya. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka jihar Yobe. Sai kuma sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya mai cewa salamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar tsaftace muhalli ta jihar Bauchi da ta taimaka ta samar wa mazauna unguwar Karofin Madaki filin zubar da shara, ganin yadda duk kewayen unguwar babu wajen zubar da sharar. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga inda ya dace. Sai kuma sakon haɗin gwiwa na su Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Yashi Lakwaja a jihar Kogin Najeriya masu cewa yau shekaru 31 da samuwar jihar mu ta Kogi a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Ibrahim Badamasu Babangida. Sai dai kash har yanzu ba mu samu ci gaba mai ɗorewa kamar wanda muke gani a jihohin da a lokaci guda suka samu jihar ba. Muna fata nan gaba Allah ya azurta mu da shugabanni masu kishin jihar tare da al'ummarta wajen ganin jihar tamu tana gogayya da takwarorinta a fannin ci gaba. A ƙarshe za mu ji saƙon Lawal Sani na Kawu Daura mai cewa assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Na rubuto ne domin in ƙara tunatar da 'yan Najeriya cewa idan zaɓi ya zo mu zaɓi cancanta, kada a ruɗe mu da kuɗi a kai mu a baro mu. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
To Ibrahim a takaice, wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar Libya tun daga tsakar dare har ya zuwa safiyar yau Asabar, inda bangarori masu yaƙi da juna suka yi ta musayar wuta, kana kuma karar fashewar bama-bamai suka karaɗe birnin. Shaidun gani da ido sun ce an yi arangamar ne a tsakiyar birnin Tripoli, a yayin da ake ci gaba da takaddamar siyasa kan iko da gwamnatin Libya, wanda ya sanadiyar kungiyoyin mayaka suka ƙara ci gaba da tattaruwa a zagayen babban birnin kasar a 'yan makonnin nan. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a yau Asabar ta yi Allah wadai da wani harin jirgin sama wanda ya daki wani wajen wasan yara da ke yankin Tigray na kasar Habasha, wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu ciki har da yara biyu. Harin na jiya Juma'a a Mekele babban birnin Tigray ya zo ne 'yan kwanaki bayan barkewar wani fada a kudancin iyakar kasar tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye, wanda ya kai ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon shekaru 5. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta Zaporizhia na ci gaba da kasancewa cikin hatsari, bayan da tashar ta dawo da aikin samar da wutar lantarki ga Ukraine bayan da aka yanke. A cikin jawabinsa na yau da kullum, Zelensky ya ce duk wani mataki na Rasha da zai iya kawo rufe kafofin tashar zai iya sake kusantar da ita daga samun wani bala'i.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, idan Allah ya kai mu shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyina, wanda ya tani gabatar da shirin, da shi kuma Daniel Brown wanda ya hada da injiniyanmu ma na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.